Africa. When I wake up in the morning. The Voice of America.
Direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare nake da Muhammad Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani shirin na daren ranar Lahadi. A yau ma muna dauke da shirinmu na musamman na kallabi da ke bayo mata da mu tattauna matsaloli da neman mafitar su. Amma kafin mu tsunduma cikin shirin, sai mun sha labaran duniya tukunna.
Masarai assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun. A daren jiya Asabar, mayakan kungiyar sojojin haya ta wagana waɗanda suka bijire umarnin shugabancin rundunar sojojin Rasha. Sun fara janyewa daga birnin Rostov na kudancin Rashan. Kwamandan kungiyar Evgeny Prigozhin ya ce dakarunsa za su koma sansaninsu domin kaucewa yanayi na zub da jini tsakaninsu da sojojin gwamnatin Rasha. Ya ce a yanzu dakarun nasa za su koma Belarus ne bayan da suka cimma wata yarjejeniya da shugaban kasar Alexander Lukashenko. Matakin ya kawo ƙarshen turjiya da ke tsakanin dakarun ƙungiyar da shugabancin rundunar sojojin Rasha a cewar fadar Kremlin ta shugaban Rasha. A hannu guda kuma Isra'ila ta buƙaci 'yan ƙasarta mazauna Rasha su kimanin 60,000-70,000 da su sake nazari kan makomar zamantakewarsu da kuma yanayin zirga-zirga a ƙasar. Wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Isra'ila ta fitar a jiya Asabar ta ce akwai ganawa tsakanin Prime Minister Benjamin Netanyahu da manyan hafsoshin hukumar tsaro na ƙasar. Karar makaman artillery da aman bindigogi sun mamaye sararin samaniyar birnin Khartoum a jiya Asabar. Gano sun fadawa kamfanin dillancin labaru na AFP cewa koman musayar wuta tsakanin bangarorin da ke fada da juna ya kawo cikas ga yunkurin samar da kayayyakin agaji a kasar tun bayan barkewar yaki tsakanin shugaban rundunar sojojin kasar Abdul Fattah al-Burhan da kwamandan rundunar sa kai ta RSF Muhammad Hamdan Daglo fiye da watanni biyu da suka gabata. Magidanta da iyalai a birnin na Khartoum na cikin yanayi na firgici yayin da kayayyakin abinci da sauran kayayyakin masarufi ke karanci. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kusan mutane miliyan guda da rabi ne suka tsere daga birnin na Khartoum tun bayan barkewar fadan a tsakiyar watan Afrilu. Yanzu haka dai babu ruwan famfo a sassan birnin Khartoum yayin da wutar lantarki ta katse tun ranar Alhamis din da ta gabata a cewar waɗanda suka rage a birnin yayin hira da kamfanin dillancin labaru na AP. Jami'an Amurka da ƙawayenta sun yi ganawar sirri amma sun yi gum yayin da ake dakon yadda takaddama tsakanin fadar Kremlin ta shugaban Rasha da kwamandan ƙungiyar sojojin haya ta Wagner Evgeny Prigozhin za ta kasance. Jami'an Amurka na taka tsantsan tare da ƙoƙarin kaucewa yin tsokaci a kan batun da wasu ke ganin al'amari ne na cikin gida da ya shafi Rasha ita kaɗai yayin da ita Rashan ke gargaɗin masu neman tsoma baki. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da takwarorinsa na Faransa da Jamus da kuma Burtaniya yayin da ake tsaka da fargaba kan zamewa ko raunin karfin ikon shugaba Vladimir Putin a Rasha.
Muhammad Ibrahim Kurike ne karanto mai labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, yanzu kuma lokacin da zamu koma gefe don alherin ta shigo mana da shirinmu na musamman na kallabi.
A wannan majalisar na goma yanzu a ce abin da ya faru a 1999 shine yake sake faruwa yanzu. Muna ci gaba ne? Ba mu ci gaba
sai sa muka ce mata an musu rashin adalci ne tsaba ta tsagoranta tunda su ma ƴan ƙasa ne kuma suna kawo abin da suke ya kamata a kasa daidai.
Kalliban shirin na wannan makon ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido. gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Gobe Litinin, idan Allah madaukakin sarki ya nuna mana, gwamnatin Bola Ahmed Tinubu take cika makonni hudu da hawan karagar mulki a Najeriya, da izuwa yanzu kimanin kashi 99 cikin 100 na jami'an da shugaban kasar ya zaba da kuma shugabannin majalisar dokokin tarayyar kasar da ya marawa baya aka zaba maza ne. Abin da ya sa mata a kasar ke fargaban cewa ba lalle ta sake zane ba, sai dai masu iya magana suka ce inda rai da rabo sai babu rai, rabo ke karewa. Banda daurawa a hirarraki da muka fara da kalliban shirin na mako, waɗanda suka yi fice a fannin siyasa a ƙasashen su Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar, a fannin sana'a da yunkurin mata na bada gudunmuwa ga tattalin arzikin ƙasa. Yau mun karɓi bakuncin wata mace wadda ta shiga sana'ar takalma a arewacin Najeriya. Ku biyo mu domin ji yafi sako. Kafin mu daura kan hirar da muka yi da macen farko da ta tsaya takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar, Madam Maryam Bayad, da kuma hirar da muka yi da ɗaya daga cikin 'yan siyasa mata da suka yi fice a arewacin Najeriya wadda ta zama macen farko da ta tsaya takara a jihohi biyu, ta kuma samu wakilcin jihohin a majalisar dokokin tarayyar ƙasar. Yau a fannin sana'a mun karɓi bakuncin wata mace da ta shiga sana'ar da ba safai ake samun mata a ciki ba, da nufin rage zaman kashe wando tsakanin marasa galihu. Waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi.
Sunana Amina Jummai Gimba. Ni mace ce mai sana'a tun yanzu ya yi kusan shekara 18 ina surodi da kayan mitfai da snacks. Can kuma yanzu kusan shekara 3 sai kuma na sa hannu ina takalma. Takalma na maza da na mata.
Ban gane ba, da kanki kike yi?
Ɗan shagon da ni. Misali ne ka yi da kaina ne. Hannu yi training, na yi 6 months training ina da certificate. Amma sai na zo na samu wani tallafi haka sai na ga kuma zai yi kyau na buɗe inda ake takalma. Me yasa ina son ga inda zan sa gajiyayyu su samu aikin hannu su yi, sai na buɗe yin takalma da ya bani sha'awa. Na ga takalmi ne abin sha'awa ne a ce mu ma cikin wa'anda na ga suke ta yi wurin Najeriya sun shiga an yi an buga za ka zata daga can kasan waje aka kawo, amma kuma nan kuma zo na ga ashe abin yi ne kuma abin koya ma mutane ne da alishe na kudi.
To wannan shi ne abin, wannan ne abin da ya baki sha'awa kenan kika fara harkar takalma?
Eh, to wanda ya fi nauyi shi ne in samu sana'ar da zan koya ma gajiyayyu.
Masha Allah.
Cikin wa'anda na yi research sai na ga suna iya ɗaukar yin takalma fiye da wa'ansu dai haka da za a ce za a koya musu. Don kin ga kamar yin takalma bangare ne iri iri. Akwai wanda zai yi filing, akwai wanda zai yi haɗa takalmi, akwai wanda zai yanka fatar, akwai wanda zai yanka sole, haka nan dai. To don ga aiki na ainihi dama ina lura da gajiyayyu ne. Wayansu kuma kwakwalwansu bai ɗauka a yi abu gaba ɗaya ba. Wayansu kawai za su iya yanka abu ne kawai. Da kin ga aka ce musu an yi musu shimfiɗan wanda yana da tebur ɗin shi, wanda yana da tebur ɗin shi, sai shiga abin ya shiga kansu. Za su ɗauka haka ba wai a yi musu da yawa ba.
Sai su samu ƙwarewa a wannan fannin kenan.
Sai su samu ƙwarewa a wannan kowa na da nashi tebur ɗin.
Na gane. To kasancewar ke mace ce a arewa kuma kin ga kamar sana'a ce da ake danganta ko ake alakanta ta da maza. Yaya al'amarin ya kasance gare ki da farko da kika yunkurin shiga wannan harkar ta takalma?
Da na fara ina da ɗan bautan ƙasa da suke zuwa dan tallafa mu da inda na mutu. Akwai mata a ciki.
Zan iya cewa kusan mafi girman kalubale da yawanci mutane suke fuskanta idan suka fara sana'o'i ke kin shallake shi tunda da farko dai kin samu tallafi ne. Na biyu akwai da batun kuɗi da kuma waɗanda za su taimaka wajen aiwatar da ayyukan kera takalmar nan. Wasu kalubale kika fuskanta a karin farko da kika fara wannan sana'a?
To kin ga da dai muka fara sai ka nemi kasuwa. Ba in ka fara shi haka aka shigar da shi kasuwa ba a san da kai ba, yana da wuya mutane su dauka a hannunka.
Haka.
Amma in suka zo suka fara gani suka ga cewa abinda suka siya yana da kyau. Daga ni na fara da kaina. Na yi kusan shekara daya. Abinda na kera da kaina har wa yau shi nake sawa a kafana.
Yana da inganci.
Na zama ma kaina da wani ke nake advert da kowa kuma ya gani a kafana sai ce daga ina kika yi, to kin ga wannan da haka din muka fara cikar da shi kasuwa.
Haka.
Sai aka fara gani aka ce to amma kin ga inda ba da wannan tactics din ba ka kai wani ka bude haka kawai ba za a yi ba za a zance a gyaru ne. Ya ce a abun 1000 yawa ga abubuwan da duka hada da shi zai fi haka. To kin ga da nayi misali da kaina an ga kuma cewa ni ma ina ta sawa ina amfani da shi ya ba mutane sha'awa. To ina dan fara dauka wannan. Wa'ansu kuma da kalubalen da nayi fuskanta shi ne ma'aikata yaran da na su da
ma'aikata kenan.
Na ma'aikata. In na samu ma'aikata yau gobe sai ka ga sun dauka kafa sun dauke kafa.
Me yasa?
Sai ka ga wayanda ake ko to kun kai ko zan ce an ci rani. Abu dai haka dai wani lokaci mu ma mun zo mun ci a ne dai dan matashi haka. Ga abu kuma kai iya. Sun shigo da ni mun dauko wayan su ne daga can. Ba daga nan kawai ba.
Ko kuma suna zuwa ne su koya sai su tafi su je su fara nasu su ma.
Exactly. Da haka da. Sannan kuma wani abu in ka siyar nan yanayin inda area din yake sai ka ga ana son a siya amma babu kuɗi sai ce to bari ku siya yanzu sai ya ci ko biya
ko aka biya. Matsalar talauci.
Sai ka ga wannan sannan sai ka ga ya ka da kai.
Banda fafutukar da madam Maryam Baya ta jagoranta da ta kai ga daga matsayin mata a jamhuriyar Niger, kafa jam'iyyar siyasa da tsayawa takara da ta yi ta kara wa kasar kima a idanun duniya duk da yake akatta bata cima ruwa ba, sai dai kamar yadda ta bayyana wa shirin kallabi akwai sauran aiki tukuru kasancewa har yanzu akwai muhimman batutuwa da ya kamata a kula.
Ka san mace ita ta san cewa mace ko ba gaskiya ba. Amma kullun ina maka batun adalci, ina maka batun ka'ida, ina maka batun bima ka'ida. Ba dan kana mace ko kana namiji ba, kake kin ka'ida ko kuke son ka'ida. Ka gani ku wannan ga tarbiyya yake. In kana da tarbiyyar demokrasi, in kana da tarbiyyar ka kula muku abin ga mutanen da attare da kai. Ai ba ku mace ko mun namiji ba. To yanzu abin da sai samu ka ce mata dan mata an musu rishin adalci ne abin ga tsabata tsagoranta tunda su ma ƴan ƙasa ne kuma suna kawo abin da suke ya kamata a ƙasa daidai a ba su haƙƙinsu. To yanzu in mace ta samu babban matsayi kaga in ba mace bace mai adalci mai tarbiyya adalci kuma mai waiwaya baya kaga an yi banza kenan. Mata nawa mun kai minista mun kai deputy mun kai abin ga ne an ka barkata shi yasa mun ka ce ya kamata a yawanta irin mata matsayi a yawanta su kuma in an yawanta su sai an dibi macen da ya kamata matsayin da ya kamata a bata kamar wanda ake ma maza ai ma mata haka nan wanda ake sa yo mazan ma Allah na tuba yau ba ko ba ake sa ba wanda ya isa ba shi ake sa wurin da ya kamata ba ana sa son rai ana sa ha'inci ana sa bambanci ana sa ni abba a sa gashi nan dai babu ta hissar da kasa yanda ya kamata shi ya kai mu hakan ga to muddin kullun hakan ga kasa ja da baya take siyasar mutan Niger ba siyasa ci gaban kasa bace siyasa handama ce da ha'inci da bambanci ita ta kai mu nan ga kuma kullun a haka nan ne kun baya zamu koma to in mace ta samu matsayi kaga mu mata an muka ga mace ta samu matsayi in macen da ya kamata ce kowa sai ta kamar kowa ma ji yake kamar ita ce nan tunda macen ga tana tuna da baya tana tuna da waɗansu mata kuma aikin ta tana yin shi daidai yadda ya kamata irin waɗannan mata muke so su samu matsayi bancin haka nan ba mace ta samu matsayi ba ya kamata ai ma mata adalci ko ina kamar wadda ka hudi wajen horo ka gane ku wajen ilimi wajen waɗanga wahala da Allah ya azama mata kamar ajeruwa kamar ai duka duk wannan mace sai bare ta samu matsayi amma matan nan na karkara mata na cikin anguwa ya kamata su ma wannan kamar wajen fannin kiwon lafiyar su wannan kamar wajen horon da ya kamata a yi musu kasu yi rurrutsa su sa jayawa tsakanin abin ga aihuwar su duk wannan shine ya kamata a ƙara a bunƙasa su a waye musu hankalin bancin haka nan kuma ya kamata akwai shalli ya kamata a ba mata dan su kiyaye su bunƙasa su ma arzikin su wannan duk ya kamata ba kawai a sa mace ga matsayi ba a'a a sa mace ga matsayi haka nan ne me waɗannan mata da matsayi da karatun su bai kai su wannan wuri ba su ma a kama musu kuma ba dan ina nan ba in kula da kauna ta yanguna da ya ta yanguna kowace mace ma kowa ma ya kamata nishar Allah hore mun arzikin da ya kamata da ya iya sa kowa ma ya unhwana da wannan arziki to shine mu shine ni guri na a sa mata matsayi babban matsayi kuma waɗannan mata a kula da su a tsoke musu wahala jawo ruwa daga cikin rija gidan likita abinda za su ci duk to shine zai sa gaba ɗaya ma komai ya bunƙasa kuma ba mun kace ba muna wato ƴancin mata ba na mata kaɗai ba ne na mata gaba ɗaya ne kuma na nishar gaba ɗaya ne to muddin arzikin bunƙasa arzikin ƙasar Nijar bai bunƙasu ba su ma mata ba su samu abin da sun kasa sai ta jirka kamar abin sarƙa ne yake in ƙasa ta ci gaba mata suna ci gaba muddin babu rashin adalci
to yanzu ina Hajiya Maryam ga mace ta sa gaba
to ina nan na dan abin ga dama ne ibin cike ce consultation nake to ina cikin wannan fannin consultation kina da nake kasashen Afrika ta tsakiya amma bancin haka nan party kina na siyasa shina nan muna bunza ba sai na din kai akwai ta kuma muna nan aiki a kasa dan mu samu hubun kasa ta takame asan Niger Cup dan in zabe ya turo mu shiga fagen zabe in dai zabe ba irin wanga zabe da an kai mu ba na baya in haka nan ne muna shiga an kuma ba haka nan ne ba mu shiga tunda mun san ba mu samu kullum ai akwai mace ai wayo ne ake musu kuma ana musu mirdi ana musu sata kullum haka nan ne eh mana ai ka san lokacin ma 2011 na da na sata karata kai baka san irin darajar da kasar Niger ta samu ba tunda wai da ana dibin ku mutanen kasar Niger kamar ku ba ku da ku jahillai ne kamar ku kuma matsan mata kamar mutane integrist ne kamar mutane ba su da walwala ba su da tolerance ne aka ce ma tolerance kamar babu rashin raguwa sai aka ga a'a ga wata mace nan ta fito tubarkalla bismillah kuma kowa ma ya amince ba a ce abin gaba ta karatta ba a yadda ta ba kuma ba a ce ba a yarda ita ba wannan irin darajar da Niger ta samu bisa kan fannin demokrasi da kuma bisa kan abin ga me ake cewa ragowa ai darajar Niger ta karu a gaban nan tunda babu ƙasa inda cikin duniya inda ba a shi wanga abin ba dan saboda sunana wa a ce wai mace ta farin ta shiga takara kuma takarar shugabancin ƙasar Niger ai wannan babban abu ne na ƙasar Niger ba ma ni kadai ba
to madalla yanzu a ƙarshe wani kira kike da shi ga matan jamhuriyar Niger da kuma sauran mata a nahiyar Afrika da ke fuskantar irin wannan kalubala
eh kira da nake da mata akwai mata ka mata akwai ma mata ma waɗanda sun kahi ni kuzari da ilimi da kutsawa da komi sai na tuno na gani kuma yau mata akwai kungiya daban-daban amma ni kiran da nake ai haɗin kai su gamu da juna su zanki tattaunawa kuma ai hankuri da juna ka san an kace mai hankuri yana da dutse ko to matan Niger gaskiya suna da hankuri amma haɗin kan nan da basu da dan a kwato ma mata ba ma mata ba kwato ma kasar Niger yancin ta a fidda ta cikin kakani kai ni kira guda ne nake ma matan Niger kuma sin iya el son capable de faire ça tunda mu mun gwada mun kuma haka ne kuma akwai matasa lokacin nan babu internet lokacin da mun ka taso akwai internet amma yana gizo lokacin da mu mun ka taso muna matasa akwai ta amma bata bunƙasu ba kamar yau to ka gani yau ma akwai internet akwai matasa da sun kai ilimi ka gani ko yau babu fannin da zaka dauka nan cikin kasar Niger baka iskan bace ba ka gane ko kira ne nake da babban murya kuma wannan je plus profond de mon cœur kamar cikin zuciyata nake so wannan abin ina son shi kamar bala'i mata su hada kansu dan ci gaban nasu ci gaban hakkin su kuma dan ci gaban kasar Niger tunda in mata sun hadu maza ma kuna so duk su sai kun bi
to masu sauraro shirin kallabi kuka dalibo da nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma bari mu sake komawa makwabciya Najeriya inda mata 25 suka tsaya takarar gwamna a jihohi daban-daban na kasar a zaben da aka gudanar a baya-bayan nan amma ko guda daya bata kai labari ba abin da ya sa waɗansu mata ke tunanin cewa mai yiwuwa ne kafa jam'iyyar mata zalla ita ce mafita sai dai Senator Binta Garba Masi ta ce wannan raguwar dabara ce
kafa jam'iyyar nan mata ba zai za a ce a'a ba abinda nake ni na sha fada fadan nan ba na mata kadai bane a akwai mazaje da suka yadda da abar ma mata su ma su dama a siyasance so an ka tashi ka zo ka ce a ko a gida akwai yaran akwai gidajen da zaka samu yan mata mazaje yara da mataye so zaka zo na kace akai yaran nan ku mazan nan ku je na abinda muke nema ba wai muna fada da mazan bane ana abar mu ma mu shiga cikin rawan mu buga namu rawan mu a duba menene tsoron nan da ake barin mace wakar mace ta zama gwamna menene tsoron ko menene tsoron a ce mace ta nima shugaban kasar Najeriya menene tsoron ne ban ga menene tsoron da za a je nan miji ba za ta iya wannan abun ba so a ce wai mata akwai abun da ko tura suka kiriya suka ce he for she to he for she dan ba za ka iya neman abu ba baka nema alfarma a hannun mazajin ba a kamar irin mu na ba mun tashi mun fadi a cikin siyasa haka ba dai mu je mun nema alfarman iyaye bane kuma da du'a'in wajen iyaye so komai me zamu yi ina wani abu a ce mace za ta tashi ita kare ba duka matan ma za su support matan ba amma ga Adama ha ba duka suka fita suka ce suke wani abun ba suke son ta ba but amman kuma komin ya kai a cikin goma akwai wani komin kin kiki kai mutum daya zai ce baya son ki to wannan abun magana a samu mata wasu cewa za su zo na su samu majalisan amin su samu party su ni ban yadda da wancan shawaran bane because akwai wadansu mazan da suka yadda haka mu wanda suka yi jagoran ita sanata Abinani majority maza ne ai so ne ban yadda da wannan wai mace mata za su fita da kungiyan su ba mu zo nan mu bi ko jam'iyya a mu zo nan mu san da za mu zo nan mu yi roka kowa mu yi tafiya daya
to wani kira zaki wa mata ƴan uwanki a yanzu
to mata mu ne ake sa a gaba mu je mu yi dangwala ma ɗan takara mu ne kuma muke da yaran mu ne ma kuma muke cikin masalma matan ƴan kankara mu ne muke da ciwo mu ne muka tashi na kuda bamu da asibiti mu ne yaran mu kuma sun zo na an bar su a ƙara zabe mu ne kuma mu ne zamu je mu nema abinci a cikin gonake yanzu ma zuwa gonan ya lallace ya kamata mu zo na mu yi tunani an ba binta yau ba watakila yarinyar ki ne gobe an ba Aisha gobe ba watakila Josephine ne gobe to abinda muke nema a zo na mu sake zona kamar da na faɗa musu a kauye da nake magana me yasa ba za mu karɓa magin bane saboda an sun tafi ba za mu sake ganshi ba magana a zo a ba ku kuɗi bane magana yaron ku za su iya zuwa makaranta su samu zaman lafiya a makaranta, su zo na su samu atmosphere na ilimi. Na biyu kuma muna da ƴan matan mu da za su, wani mun zai ga kana kan yana tana shekara 15 za ta babu kuɗin da za a kai ta makaranta, amma in aka samu ainihin mai tsoron Allah gwamna ba dole bane kaman da ake yin a waɗansu kasashen Turawa, makaranta daga primary zuwa secondary gwamnati take yi. To mu samu mutane za su ce a wannan abun nan gwamnatin na Adamawa, a gwamnatin na Kaduna, a gwamnatin na waye ne su za su yi wannan abun. Ka gama primary secondary school soran shine zaka san da zaka yi naka. To a yanzu nan babu da shi. Akalla a faɗa mana wani gwamna ne suka tashi suka yi abun nan matan mutanen mu ɗan kankara suke alfariya da shi. Ai babu. To me yasa ake tsoron mace wai a bar ta mata je ta ko so daya? Saboda za a ga mabunci shine tsoron. Kuma da na sha fada Allah na tuba azran billahi, mace da take da aure ba za ta iya abin da waɗansu mazan da suke da aure suke yi. To kaga yanzu ma za a zo a samu tsarkaka, za a samu dan guntun tsarkakawa. To abin da ake gudwa kenan, watakila Allah na tuba ban sani ba. Amma abin da muke nema ma mata mu ne muka san ciwon mu, muka san wajin da muka fita,
muka san kuma inda magani yake,
kuma wajin da maganin yake. So ya kamata mu zauna mu sake hattara a yau a wannan majalisa na kusan tent assembly ake te na 10
su ne za su shigo.
Yanzu a ce abin da ya faru a 1999 shine yake sake faruwa yanzu. 1999 mun zo mu mata 12 a majalisa, mata uku a senate. Sai a yau aka tashi yanzu aka samu mata uku a senate, mata 14
a majalisa.
Muna ci gaba ne? Ba mu ci gaba saboda mene? Tsoro. An sa tsoro ma mata. Tsoron ya yi yawa. In aka gan kana siyasa za a fara kiranka wani sunaye. Amma abin da yake koran mata a siyasa shine tsoro. Abin da mace kamar abin da ya faru a Adamawa, waye zai iya wani abin? Kaje kana za mutane kana faffasa musu mota, kana bindige mutane kan yanyanke mutane. Ai ba wani wanda ta san aihuwa, ta san zafin aihuwa tana da yara za ta iya irin wannan abu? Ba wani zai. Ban taba gojin da ake yin siyasa ba wai saboda in ka san zaka ci zaben, to me ne tsoro? Me ne za a ji a kawo mutane? In ka san kai ka san da zuciyanka, ko kin san da zuciyanki zaki ci zabe, me ne aka yi? Haka man lokacin da nake neman zaben nan da aka nace a jinin mutum guda daya ba na so azubi ni binta ma sai in doka wai kwaya in ba ma yara ka Allah san in lokacin da zan samu. Amma to abin da yake faruwa kenan. Amma mu kuma iyaye ya kamata mu zauna mu yi tunani, mu sake yin tunani. Me yasa ba su sa yaran su a gaba ba? Sai sun doka yaran talakawa suka sa a gaba. Na sha faɗa na ce in yau har zan ɗauka yaron wani a siyasance saboda ina neman kujara in sa shi a gaba, to in ba ku gan ƴata ba ko ba gan ɗana ba ne, to wallahi kai wani yaro ya shiga. Amma kawai za a ɗauka saboda yaro bai taɓa gamban 50,000, 20,000 sai a ɗauka a bashi? To inda in an kashe shi ɗin kuma fa shi kenan ya zama aikin banza. Gobe kuma a sake neman yaran waɗansu. So iyayenmu ku ne kuka san inda za ku yi. In kuna son mu samu cancantan nan kuma mu samu wakilci mai kyau da za a yi alfariya da shi, ya kamata mu koma baya mu duba matan da suke fita wannan, mu zauna mu mara musu baya. Shine zaman lafiyarmu.
To abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan makon. Sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu shigo da waɗansu kalliban. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja, da abokan aiki Aisha Mu'azu da kuma Hawwa Sharif a nan birnin Washington DC, sai kuma rawaninmu na mako Sulaiman Mani Barma da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadinsu duka alheri, ke muku fata alheri.
Madalla masu sauraro, da haka muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai ya kasance da mu da ƙarfe shi gobe Litinin idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za kuma iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da ya taya na kawo muku shirin mu na yau, sai Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin dabarar umarni da ma injiniyan mu na yau Al Santos. Ni Sarfi da Hashin Gumul ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.